sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Lahadi akan mitoci 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Faraa, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya da kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu muna tafi da shirin zabe ko nadi. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Yau 22 ga watan Satumbar shekarar 2019, sunana Muhammad Lalo. Shugabar Majalisar Wakilan Amurka Nancy Pelosi ta ce matakin da shugaba Donald Trump ke so ya dauka na tura karin dakaru da makaman daƙile har-haren sama zuwa Saudiya da hadaddiyar daular Larabawa shiri ne na baya-bayan nan da shugaban ke so ya aiwatar ta hanyar tsallake Majalisar Dokokin Amurka domin yin gaban kansa. A ranar Juma'a da ta gabata, sakataren tsaron Amurka Mark Esper da babban hafsan hafsoshin dakarun kasar General Joseph Dunford suka bayyana cewa shugaba Trump ya aminta da wannan mataki. A cewar Esper, aniyar tura dakarun da makaman ta biyo bayan taimakon da kasashen biyu suka nema ne daga Amurka domin inganta matakan tsaron sararin samaniyar su bayan harin da aka kai kan matatun man kasar ta Saudiya. A wannan labari ne daban kuma, shugaban na Amurka ya musanta zargin aikata ba daidai ba dangane da wata ganawar wayar talho da suka yi da takwarin aikinsa na Ukraine Volodymyr Zelensky. Ana zargin Trump da neman sabon shugaban kasar ta Ukraine da ya binciki dan tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden wanda ke neman tikitin takarar mukamin shugaban kasa a zaben 2020 karkashin jam'iyyar Democrat. Halin da ake ciki yayin jam'iyyar ta Democrat sun kara kaimi wajen caccakar shugaban kan wannan lamari da suka kwatanta a matsayin yunkurin neman taimakon wani shugaban wata kasa da nufin bata sunan babban abokin hamayyarsa a yakin neman zaben 2020. A jiya Asabar, shugaba Trump ya shiga shafinsa na Twitter ya zargi 'yan Democrat da kafafen yada labarai kan yadda suke kawar da hankulan jama'a daga zarge-zargen da ake yi akan iyalan gidan Biden suka dukufa wajen bata mai suna. Titunan birnin Alkahira na kasar Masar sun cunkushe a jiya Asabar yayin da 'yan sanda suka kakkafa shingayen binciken ababen hawa a sassan birnin. Daruruwan dakarun kasar dauke da makamai tare da 'yan sanda sanye da tufafin sulke na kwantar da tarzoma sun yi ta sintiri a dandalin Tahrir Square, ɗaya daga cikin wuraren da zanga-zangar ta barke a ranar Juma'a. Har ila yau, wurin da ya zama tunga ga masu zanga-zangar da suka kai ga kifar da gwamnatocin tsoffin shugabannin kasar Hosni Mubarak da marigayi Muhammad Morsi. Masu fafutuka sun jinjina zanga-zangar ta ranar Juma'a inda suka kwatanta ta a matsayin lamarin da ya kawo musu budi bayan da aka kwashe shekaru ana fargabar martanin 'yan sanda. Suka kuma yi kira ga jama'a da su ci gaba da fitowa domin nuna adawa da gwamnatin shugaba Abdul Fattah al-Sisi. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a can Hong Kong ma dubban masu zanga-zanga ne suka bazama kan titina a jiya Asabar a yankin wanda ke karkashin ikon China domin yin zanga-zangan neman a inganta tsarin demokradiyya. Kamfanin dillancin labaran Reuters ya rawaito cewa 'yan sanda sun yi amfani da hayaki mai sa kwalla akan masu zanga-zangar da suka lalata hanyar dogo a yankin. Zanga-zangar ta jiya ta samo asali ne bayan da masu goyon bayan China suka yayyaga sakonnin adawa da gwamnati da aka mammanna a jikin bango a sassan birnin, wato wanda ake wa lakabi da Lenin Wall. Shi dai rikicin siyasar na Hong Kong ya samo asali ne tun bayan da hukumomin yankin suka gabatar da wani kuduri da zai samar da dokar da za ta rika ba da dama ana tura waɗanda ake tuhuma da laifi zuwa China domin a yi musu shari'a, matakin da masu zanga-zangar suka ce ba zai yiwu ba. Wani babban jami'in kasar Denmark ya ce kasar suna fatan zama abin kwaikwayo ga sauran kasashen duniya yayin da suke shirin daukan matakan da za su dakile kashi 70 cikin 100 na adadin gurbataccen iskar da kasar take fitarwa cikin kasa da shekara 10. Sai dai ya ce ba za su yi dauri kansu ba domin wannan mataki ba zai yi wani tasirin a zo a gani ba wajen magance matsalar dumamar yanayi da duniya ke fuskanta. A cewar Dan Josengen, wanda babban jami'i ne a hukumar kula da yanayi da makamashin kasar ta Denmark, ko da za su rufe daukacin kasar ta Denmark ba lalle bane matakin yayi wani tasiri kan matsalar dumamar yanayi, domin kashi 0.1 kacal kasar ta Denmark take haifarwa a matsalar ta dumamar yanayi. Ya kara da cewa za su baje dabarar da za wato da kasar za ta yi amfani da ita a babban taron da za a yi a wannan makon.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. To madalla, yanzu kuma ga shirin zabe ko nade.
Sauraro assalamu alaikum, barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nade, shirin da kan kawo muku labarun zabe da lamuran da ke dangantaka da zaben. Ni Nasiru Adamu Alika zan gabatar. Da ganga aka ja kafa wajen yanke hukunci a karar da muka shigar ta kalubalantar ayyana shugaba Buhari a matsayin wanda ya lashe zabe, inji PDP. In ka dai bayawan mutane gane tafi Najeriya ingancin zabe da demokradiya, inji Sheikh Ridwan na Alfa Radio Kumasi. Me zai hana samu haɗin kai bayan zabe ta hanyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa, inji Fosto Aminci Abu na PDM. Waɗannan da bangaren ra'ayi za su zo muku cikin shirin da yardar Allah. Babban jami'ar adawar Najeriya PDP ta yi zargin da gangan kotu ta ja kafa wajen yanke hukunci don hakan ya kawo akasi wajen ɗaukaka ƙara. Sakataren labarun PDP Kola Ologbondiyan ya bayyana zargin da bukatar samun dukkan bayanan kotun don ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli. Yanzu a tuna kotun karkashin Justice Muhammad Garba ta yi watsi da ƙarar ta PDP da tabbatarwa shugaba Buhari nasarar zaben. Sakataren PDP Sanata Umar Tsauri ya nana ta cewa ko ina aka je PDP za ta iya samun nasara. Yana mai cewa ita ya dace a ayyana a matsayin wacce ta lashe zaben da dan takararta Atiku Abubakar.
Mun gani zahiri saboda mu aurenmu mun tabbatar cewa da gwamnatin APC da hukumar zabe kansu haɗa yake, kuma ita hukumar zabe is no more independent. Hukuma ce wani sashe ne na jam'iyyar APC. Duk abun suka shirya mun san shi.
Mun ɗauka akwai rishin bin doka da rishin kunya. Rishin bin doka ga gwamnati, rishin kunya ga hukumar zabe. Domin kowa ya san da kai zaben nan, kuma duk wanda ya zo inda ake tattara sakamakon zaben nan ya san waye ya ci zabe. Shugaban hukumar zabe sai ya kaddamar da Buhari cewa shi ya zabe. Amma zahiri ku da ke ƴan jarida kun san cewa zaben nan ba Buhari ya ci shi ba.
Tsohon sakataren APC Mai Malabu ne wanda gwamnan Yobe ne a yanzu ya ce gaskiya ta yi halinta ne a hukuncin kotun.
Nasara ce ga demokradiyya, sannan kuma nasara ce ga dukkan 'yan Najeriya, saboda kotu ta ƙara jaddada zaben da 'yan Najeriya suka yi ne. Wannan shi ne karo na farko da kotun ƙara na tribunal na farko ta yi dalla-dalla filla-filla a kan dukkan ƙararraki da aka gabatar a gabanta, wanda masana shari'a ko ta ina a Najeriya suna kallo kai tsaye aka yanke wannan hukunci, wanda kuma sambarka mutane sun yaba da alkalan da kuma kokarin da dukkan lauyoyi na sassa biyu suka yi. So wannan ya nuna a Najeriya cewa an samu ci gaba gaya ta fuskar demokradiyya, saboda wannan abun an yi shi lamin lafiya, an kammala shi lamin lafiya. To an gode Allah.
PDP za ta ɗaukaka ƙara zuwa kotun koli.
To ai shi mai gaskiya baya tsoro, duk inda ma suka ɗaukaka ƙara gaskiya ce za ta yi halinta kamar yadda ta yi a wannan kotun farko. Domin wannan abu kamar yadda aka sani a haka ita ce demokradiyya, sannan kuma inda za su amince a hada kai a tafi shi ya bi, amma kuma idan ba su amince ba in suka dauka ga kara, can ma gaskiya ce za ta yi halinta kamar yadda ta yi a wannan kotu na farko.
Yanzu za mu jira da yardar Allah mu ga yadda lamarin zai kasance a kotun koli da ake yi mata kirari da kotun Allah ya isa. Shugaban gidan rediyon Alfa na Kumasi Ghana, Sheikh Redwan, ya ce ba don yawan al'ummar Najeriya ba da sai ya ce zaben Ghana ya fi inganci.
Ni dai ina yaba hanyar da Ghana muke harkokin zabenmu kwarai, saboda naga Ghana ana tashi zabe kowa yana da unconfirmed na hidaya da ya samu. Kowa mu kafafun labarai mukan cicika rekodin da abinda aka samu mu sanar da jama'a ma ko da ma electoral commission ba su fadi ba, za a cewa kafafun sada labarai sun riga sun tabbatar da wani na gaba fa, ko da yake ba su ne za su yi anazin din cewa shi ya ci ba. Amma kwanukan bayan ga da aka yi election Nigeria shi na ga cewa an jima kwarai wurin fidda sakamakon, amma Ghana ba haka bane, sakamako na hannun kowa gabadiya. So shi yanzu saura yake yi ga manyan mutane su yi ma wanda aka rinjaye shi yayi sauri ya bada kujeran, amma nan naga yana jimawa kafin sakamakon ya fito.
Sheikh Redwan, ku ɗan Ghana kuna daukar cewa kuna gaba da yanayin Najeriya a zuciyar ku ba? Kuna daukar kuna gaba da Najeriya harkar zabe da demokradiya?
Gaskiya dai muna jin haka. Ghana, duk mutumin Ghana kan balle ɗan jaridu sun san batun zabe dai suna ga kaman muna gaba da Najeriya. Kuma ni ba muna ba Najeriya laifi bane kan cewa ba su iya yi bane. Najeriya ai Ghana mu yi kadan da Najeriya, mutane na da wa kwarai Najeriya. Kamar yanzu yanda nake cewa sakamakon zabe na fitowa da wuri Ghana, ina ga cewa ya fito ga yanda muke Ghana ni yawan mu bai kai Najeriya. Yanzu wani kauye Najeriya ma zai kai kwana biyu cikin ayi a zo da takardun zabe da sakamako a kai ma INEC. To amma Ghana yayi kankani ma Najeriya kwarai, saboda shi wannan ya ba mu daman, ya ba ma'aikatan zabe dama cewa an iya ayi lamari da wuri-wuri. Ghana dai ana ji gaskiya kamar mun ci gaba sosai kan batun zabe akan Najeriya, gaskiya ina ga haka.
Nan na tuna lokacin zamanin mulkin Obama, da ya zo zuwa Afirka sai ya shiga Ghana, bai zo Najeriya ba, lokacin da yawa 'yan Najeriya ba su ji daɗin rashin zuwansa ba, kuma masu sharhi suka alakanta abun da yadda Ghana take gudanar da zabanta ne a lokacin.
Na'am, in haka mu duka muka gani, amma kamata yayi da yanzu nan. Saboda ai ba da gangan Najeriya, inda na ga Najeriya zuwa na Najeriya, farkon zuwa na Najeriya ke ga, kuma na yi impressing kwarai yanda Najeriya take ga ba sauki bane a yi abu kamar yanda su wa'annan turawan nan kenan suna zanne suna bukatan su ga an yi, ba sauki bane. Saboda shi da kamata ya zo su taimaka ma INEC yanda za yi a tabbatar da zabe da sauri, a fidda sakamako kuma da sauri. Yafi ka zamna kana cewa ai zabin bai da kyau, ba daidai bane. Kuma commanding da aka zo ana yi magana Ghana ma muna da kurakurai da yawa a cikin zabin namu wani lokaci.
Na'am, ku kula nan Najeriya duk lokacin ba a taba yin wani zabe ba. Ina jin banda zaben 2015 da tsohon shugaba Jonathan bai kai kara ba. Ba na jin akwai wani zaben da aka yi ba a ce an tafka maguɗi ba hatta wannan na 2019 din. Shin Ghana ana kauce wannan?
Ghana ana ka. To Ghana ma ina sama akwai zabin da shi wannan shugaban kasan mu kan ya zo kan shugabanci a kasa, ai sai da ya kai ma'aikatan zabe ya kai su court, sai da ya kai su aka ta ja court har ya zama kamar babban hargizi daga Ghana. To kaga haka ya afku daga Ghana kuma, amma banda wannan ba mu taba samun haka nan kuma ba. Ko da yake wani lokaci kuma an taba su a Dubai su ma sun kai magana court kamar yanda Najeriya aka yi, amma bayan wannan ban sama an samu wani lamari makamancin haka ba.
Ghana da Najeriya na da hulɗa ta bangarori daban-daban, kama daga kasuwanci, addini da Ingilishi. Shi kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na PDM a zaben da ya gabata, Fasto Aminci Abu, na da ra'ayin maimaita kafa gwamnati mai 'yan adawa kamar yadda aka yi zamanin marigayi Umaru Yar'Adua, inda a wancan lokaci hatta sakataren AMPP Shahidu Umar Kumo ya zama mai ba da shawara. haka shi ma dan adawa a wancan lokacin Ibrahim da Soki na Kande ya zama ministan labaru.
Kana da da kana bin shi bashi dan nan ba lafiya aka kai shi intensive care unit ba wai zaka lura bashin bane abinda zaka duba shine ran dan tukuna bare dawo wato Nigeria tana cikin wani hali wanda Allah kadai muke roko ya gyara mana ita saboda haka maganan siyasa maganan PDP maganan APC maganan PDM maganan Abga maganan kaza don girman Allah don Allah ina so kowane dan siyasa ya ajata gefe mu zo mu hada hannu ina roko shi President Buhari da APC su mika hannun su zuwa ga PDP ga sauran jabiu su ma sauran jabiu su mika hannun su a hada don a cice kasar nan bayan mun cice kasar nan to shine za a yi jam'iya domin idan mun ka zaman lafiyan kasar nan abinda ke cikin kasar nan shine har yanzu rashin zaman lafiya idan mun samu zaman lafiya kasar nan za ta ci gaba in mun samu zaman lafiya za ka ga hadin kai in mun samu zaman lafiya kowa da kowa zai walwala kowa da dan siyasa idan kana son kasar nan to kamanta da bambanci dan Allah mu da mu hada kanmu mu ga yadda za mu cice kasar nan
idan an ci kasar nan tana da matsala wanne ne babban matsala da ta gaba da za a iya fada kowa ya gane abin da kake nufi
kan magana rashin zaman lafiya da bambancin kabila ra'ayi daban-daban idan ka duba yanzu nan ko da muke a nan kotu ka ga wadansu ya APC ba sa shirye da PDP to wannan duk maganan banza ne babban matsalan shine yadda addini ya raba mu kabila ta raba mu in ka duba APC akwai ta kudu akwai ta arewa PDP akwai ta kudu akwai ta arewa PDM akwai ta kudu akwai ta arewa saboda haka da mu yan PDP da yan APC da yan wane ne da yan kudu da yan arewa sai mu dawo mu hada kanmu gaba daya da dattawan da limamai da pastocin gaba daya mu ga mun cici kasar nan
Aminci Abu dai ya janye kara a kotu da mara shugaba Buhari baya duk da yanda tun gabanin zaben ya nuna tafiyar gwamnatin da sakel yanzu kuma sai babu ra'ayi
sunana honorable Ahmad Baba iya Deputy Chief of Staff na girma gwamna a shiyar Gombe Central Imam Nasiru kamar yadda kowa ya sani a arewa maso gabashin Nigeria a baya notice tana cikin wani hali na rashin zaman lafiya kuma alhamdulillah zuwan wannan gwamnati kusan zan ce gwamnonin mu na jam'iyyar APC musamman shine girma gwamna na jihar Gombe Alhaji Muhammadu Bello Yaya yadda yake kokarin hada kai da gwamnatin tarayya da kuma tsaro na kasa gaba daya gun samar da zaman lafiya wadatacce wannan mu muna ganin wani sabon yanayi ne wanda a baya ba mu san da shi ba
ayin ka duba kusan za a ce hata jihar Gombe ma kwanan nan wannan zaben ne aka kada jam'iyyar PDP bayan mulkin da gwamna Ibrahim Hassan Dankumbo ya tsawon shekaru 8
gaskiya ne in ka duba shekarun da jam'iyyar PDP tai tsakani da Allah ba wadataccen zaman lafiya hujjoji na ko dalile na shine akwai issue na kidnapping musamman ni inda na fito a yankin kasar Bindiga ana zuwa har gidaje ana daukan mutane ko a dai har gonakin mutane ko kuma irin Fulani a zo a aide su sai sun bada wasu kudade yau kuma babu irin waɗannan abubuwan duk an kawo karshen wannan lamarin ina gani tsakani da Allah zan iya ce credit na mai girma gwamna Muhammadu Inuwa ya ne
mun sauraro da wannan ra'ayi muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe insha Allah zamu dawo da sabon shirin a madadin muryar Amurka da duk waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shirin da ma gidajen rediyo masu hulɗa da muryar Amurka da kan sa wannan shirin ni Nasiru Adamu Alhikaya da na shirya da gabatar nake cewa wassalamu alaikum
Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Batun yau ba ake sato kasa kazi a tsakanin hukumomin tsaro musamman sojoji da kuma kungiyoyin sa-kai game da batun take haƙƙin bani adama. Domin ko a cikin makonnin nan sai da ko hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta duniya Human Rights Watch ta ma zargi sojojin Najeriya da tsare dubun ƙananan yara ba bisa ka'ida ba sakamakon zargin su da alaƙa da mayakan Boko Haram. A wani rahoto da kungiyar ta fitar ta ce an tsare yara da dama ba tare da an yanke musu hukunci ba kuma sun dauki tsawon lokaci suna hannun rundunar soji ko da ke gwamnatin Najeriya da kuma rundunar sojin kasar dukkanin su dai sun musanta wannan zargi sai dai kuma masana da kuma yan rajin kare haƙƙin bani adama irin su Malam Musa Jika na Amnesty Safa Group na ganin ma akwai abun duba dan gane da wannan zargi
ya kamata a fahimci duruhotannin da kungiyar Amnesty International da Human Rights Watch suke fitarwa akan cin zarafi da jami'an tsaro a Najeriya suke yi ma al'umma ya kamata a fahimci cewa akwai misalai da dama wanda ya faru a waɗancan lokutan baya a lokacin da Amnesty ta fitar da rahoto na cewa ana cin zarafin 'yan gudun hijira a inda suke zaune a nan wannan inda ake ce mishi mazaunin 'yan gudun hijira. Kar kuma ba mu manta cewa ƙungiyar Amnesty ɗin nan da Human Rights Watch sun fitar da bayanai na cewa akwai sojojin da aka kashe da yawa da dama har yanzu ba a ɗauki wani mataki a kai ba. To duk waɗannan abubuwa in ka kalla, in babu wannan abin da ya faru, babu cin mutuncin ɗan adam ɗin, babu keta mashi haddi, har sa nemi cewa a zauna a fahimci juna akan magana ayyukan da ake yi. So saboda haka munan muna kallon cewa ya kamata ne gwamnati ta kalli duk wani rahoto wanda ƙungiyar Amnesty International da kuma Human Rights Watch suka fitar akan take haƙoƙin bil'adama da sojoji ko kuma jami'an tsaro na Najeriya suke yi.
Ga wani masanin Tijjani Muhammad Musa, na magana akwai buƙatar zurfafa bincike a irin zarge-zargen da wasu ƙungiyoyin ƙetare ke yi. To amma kuma
waɗannan zarge-zarge da ake yi wa su wato sojojin Najeriya, wani lokaci za ka ga da akwai buƙatar a zurfafa bincike kafin a karɓi irin waɗannan zarge-zarge, ba kawai da zarar an ji su a karɓa kai tsaye ba, sai dai da akwai da yawa waɗanda su kuma ganau ne ba jiyau ba, wato ba ma hasashe suke ba ko kuma a'a shaci faɗi ko kuma a'a sun ji ne an ce, wasu a idansu wasu abubuwan su kan faru, kuma sau da yawa irin waɗannan abubuwa idan suka faru kafin su isa ga waɗanda za ka ji sun zo suna zancen, a zancen ya riga ya lalace, kamar yadda muka fito muka nuna a lokacin da muka gabatar da wannan wato bita, za ka ga abinda aka ji sau da yawa kafin a ce an ninka wato ya ɗashi, sai ka ga duk ya riga ya rasa tasirinsa, ya ma kuma zama wani abin daban. To ire-iren waɗannan abubuwa sau da yawa idan aka ji za ka ga daga ƙarshe sai ya zo ya kasance ba kamar yadda aka wato yi rahotonsa ba. Wannan kenan.
To sai dai ku a wani yunkuri na wanke kanta daga wannan kashin kaji da kuma zarge-zargen da ake yi, yanzu aka shirya kwatar rundunar tsaron Najeriya ta yunkuro ta wajen shirya bita ga 'yan jarida da sauran masu tu'ammali da kafofin sada zumunta, wato social media influencer a shiyoyin kasar.
You should learn to separate collective action from individual action. So and you also understand that their institutional measures or their institutional integrity as against individual actions from just a few of our hearing people. So when such issues occur, we just call for understanding from the media and from other NGOs or other well-meaning Nigerians that they report such instances when they occur and we investigate appropriately, and any individual found wanting is appropriately sanctioned.
In this era of technology, which has permeated every sphere of life, everything happening around the world has become available to all within just a click of the finger. Seated here in this room today are men and women who have the power to possibly influence the security architecture of this great nation.
To wai ko mai shakkuta tsaron Najeriya za ta ce game da zargin da kungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam ke yi wa sojoji na keta haɗin bani adama a yanzu? Major General US Muhammad, da ke ma zama daraktan sashen hulɗa da fararen hula a shakkuta tsaron Najeriya, ya bayyana irin matakan da ake ɗauka da kuma irin yadda masu kallon irin wannan zarge-zargen da ake yi a yanzu.
To muna namu kokarin mu samu haɗin kai, saboda duka matsalolin nan da ake samu za su ragu.
Kungiyar ta fitar da rahoto cikin kwanakin nan wanda ta zargi sojoji musamman abin da shafi a wuraren da ake fama da balahirar Boko Haram a jihar Adama, Borno, Yobe. Ya kuka ji da wannan rahoto na Human Rights?
Sai dai mu ce sai hakuri, amma dai ina tsammanin ina son gaya muku cewa duka abubuwan da ake faɗa duka ba gaskiya ba, a da ne yake faruwa, amma a yanzu mun sa waɗansu matakai da zai gancewa duka abubuwan nan matsalolin nan da ake samu sun ragu. To muna so mu samu haɗin kai kamar da 'yan farin kaya da mu sojoji, saboda su gane abubuwan da muke yi kuma su fahimce mu kuma su ba mu goyon baya akan abubuwan da muke yi game da ganin cewa Najeriya za a samu zaman lafiya, za a samu haɗin kai ko.
Ba dai ga batun cin zarafi, taron bitan da sojojin suka shirya ya ku tabbatar da 'yan jarida da masaran masu tu'ammali da kafofin sada zumuntan za su ke takawa wajen tabbatar da tsaro a kasar. Aliyu Tukur Muhammad Binkola, da ke da kafar Binkola Online Radio, ya ce aiko ba komi, yanzu a iya cewa motsi ya fi labewa.
Wannan taro bita da za mu iya cewa rundunar ta yi matukar kokari kuma ta yi amfani da abin da ya kamata, ta yi tunani kan abin da ya kamata. Har mu dai sai a ce ko su jami'an tsaro a Najeriya su kwaikwayi abin da rundunar sojojin Najeriya suka yi wajen wayar da kan mutane musamman masu alaka da shafukan sada zumunta, wala Allah ko su ma yan sanda da ma jami'an civil defense su ma za su yi kokari da dai dukkanin hukumomi da nauyi rataya a kansu za su hada irin wannan lecture domin su yi wa al'umma. Na tabbatar za a fadakar sosai, za a rage wasu farfaganda da ke yaduwa a kafafen sada zumunta na Facebook, WhatsApp, Twitter da kuma sauransu.
Shi ma ko wannan dan jaridan da ya halarci irin wannan bita ya ko bai ne da masu kallon lamarin a yanzu.
Sunana Abubakar Muhammad Adamu daga gidan radio ABC Yola. To babu shakka wannan bita tana da matukar mahimmanci ga mu yan jarida da kuma su jami'an tsaro. Kasancewar bita ce da ta bada dama akai tattaunawar gege da gege tsakanin su jami'an tsaron da kuma kungiyoyi daban-daban da kuma su masu amfani da kafafen sada zumunta na zamani da ma su mu yan jarida. To babu shakka wannan bita za ta taimaka matuka gaya idan har an yi amfani da abun da aka faffara, musamman masu jami'an tsaro kasancewar sun buƙaci mu ba su gudunmawa na shawarwari kan yadda za su inganta ayyukansu, musamman ma wajen wanke su da irin zarge da al'umma ke musu na cewar suna wuce makaɗi da rawa musamman wajen gudanar da ayyukansu. Kuma sun bayyana mana irin abubuwa da suke aikatawa, musamman ma ba wai kawai yage-yage ko su je su ainihin kare al'umma daga wasu abubuwa bane, a'a akwai ayyukan taimakon kai da kai da suke yi wa ainihin al'umma da ayyuka kuma daban-daban. To babu shakka a gani na wannan taro yana da matukar mahimmanci kuma zai iya kawo ƙarshen zarge-zarge da ake musu na cewar suna cin zarafin al'umma musamman yayin gudanar da ayyukansu.
To wai ko me ya kamata hukumomin tsaro su ke yi a yanzu? Failayo daga Tijjani Muhammad Musa da ke ma cikin waɗanda suka gabatar da makala a taron bita da rundunar sojin ta shirya.
Su kuma jami'an tsaro musamman sojoji da dai ire-irensu kamata ya a ce su soma kusantar al'umma. Zamani ya zo da yanzu kawai ba wai za su dinga gadarar da isa da kasaita su da kwarjininsu da sauransu su ne wa mutane abubuwa ba. Kar su manta duk lokacin da suka yi wani abu, to fa akwai waɗanda suke kallon su, akwai kuma waɗanda wani abin da suka yi yake ba su haushi, akwai kuma waɗanda kiran suke jira. To irin wannan idan suka jiyo wani abu, ba za ma su tsaya ma su tantance gaskiyar lamari ba, za su nemi su yada shi ne su ƙara gishiri akan wato bayani ko rahoton da suka samu. To irin wannan yada bayanai sai ya zo shi yayi musu illar da wallahi za su kashe maƙudan kuɗi ba su gyara wato martabar su ba da kimar su da kuma darajar su a idan mutane. Shi ne yasa zai yi kyau su jami'an tsaro ala kulli halin su dinga tsara suna duban bakin gatar.
Koma da menene yanzu ko an zura ido a ga irin matakan da sauran hukumomin tsaro za su ke dauka domin wanke kansu daga irin zargin da ake nan take hakkin dan Adam. Ibrahim Abdulaziz, Sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Koma da Allah, kuna sauraron waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Sashin Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can an jima da hantsi za ku ji mu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan Sashen Hausa na Muryar Amurka, Amina Buhari Auna ce daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
abokanku akan shirin.